فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi wanda yau 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 16 ga watan 3 miladiya 2025. Muna cikin sura ta 51 suratul Dariyat. Wannan aya da aka karanta da wacce ta biyo baya ko wanda suka biyo baya mun soma bayanai akan sujiya lokaci yayi mana halinsa. Idan ba ku manta ba, muna cikin kissar annabin Allah أبو الأنبياء الثاني بعد نوح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن من يبياني سوى وأن قصة تاسع تندعو كده درسة وأن يكمات مكويا كما مؤيوة تدسو إذن بقاتل هكذا تازو. من يبياني سوى باكين درجة دقلما سنزو مسا kuma suka yi masa sallama ya mayar musu da sallama, yake cewa mutane ne wanda suke ba sanannu ba. Allah sai ba mu labari yace faraga ila ahlihi, mun fada ajiye cewa faraga ma'ana kaman ka ce ya lallaba ko ya sadada ila ahlihi zuwa ga iyalansa. Mun fada cewa hikima anan saboda kada ya nuna ga abin da yake so yayi masa tanadi, jin nauyi na baki su ce a ba mai sai kai kaza ba. Shi duk wanda yake so yayi kaza ba shawara yake ba, kawai sai dai a ga ya aikatar. Amma in kaga mutun yayi baki na ta to ko a kawo muku abinci ko ya kuke gani, to wannan da wahala a ce ni ya sata gaske ce. Ko kuma ya dinga ce ma yaro kai da kuka gani masu abincin nan sun fito kuwa da maganganu duk irin waɗannan duk alamomi ne na cewa ba su ake yi musu wannan hidimar ba. To amma shi kai tsaye sai ya ta usawa sai ya faki numfashin su kawai sai ya tafi zuwa ga iyalansa. Fa ja'a bi ijlin samin, sai ga shida dan maraki wanda yake gasasshe. To wannan gaba kaman yanda muka ambata ajiye na farko tana nuna karimcin sa na yadda ya kawo musu mafi tsadar abin da ya kamata yau babu hidima. Kuma wannan da aka yi amfani da fa'un aka ce faraga faja'a, fa'un tana nuna yin abu nan take, yana zuwa sai ga naman ya fito da shi. Wannan shi ya nuna Ibrahim alayhi salam kasancewa ya san shi mutum ne mai yawan baki, to baya sakaci da tana da wani abu wanda baki za su zo su yi amfani da shi akan lokaci. wannan zai nuna a matsayinka na mai hali wanda ƴan uwanka suke yawan zuwa wajenka babban malami kake mai kuɗi kake mai mulki kake basarake kake in dai Allah ya hore maka to yi kokari a ce akwai dan wani abu na kashe yunwa ta gaggawa lokacin da baki za su shigo domin mun yi bayani cewa kun ga wannan gasasshen naman yanzu kafin a ce a hura wutar a gasa dutsen a feda dan marakin a gyara shi a soma gasawa za a dauki lokaci to amma suna zuwa ba sai aune ba sai ga shar an kawo musu to wannan shi ya nuna cewa alaihi salam a shirye yake annabi Ibrahim na cewa duk lokacin da mutum ya zo za a faranta masa to sannan Allah sai ya ce faja'a ka'idan larabci aka ce faja'a bi kaza shi ya dauki gabarar abin dan da an ce fa amara bi ijlin samin sai ya umarni aka kawo malamai suka ce wannan shi ne gaya a wajen ikirami wato a ce ya tashi ya hidima shi da kansa annabin Allah ne mun sha faɗa Ibrahim alayhi salam shi ne annabi lamba ta biyu in ka cire manzo alayhi salatu wassalam to sai annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to amma sai ya tashi shi da kansa yake hidimar wannan yana daga cikin abinda ba zai fita cikin kwakwalwar duk bakon da ya zo maka ba ka tashi kai masa hidima kai da kanka wannan abun musamman a ce kai mai babban matsayi da sai ya ji na ta faɗa ya ce wallahi da kansa ya kawo mana abinci wallahi da kansa ya kawo mana ruwan sha da kansa ma ya shimfiɗa mana shimfiɗa in ka tana cewa da kansa ya kaza ga al'ada matsayinsa ya wuce wannan abin to amma kuma sai ya yi shi da kansa to wannan shi kansa wani abu ne da yake saka farin ciki a cikin zuciyar duk wanda ya zamo ya bagunce ka to wasu malamai ma suka ce da aka ce bi ijilin suka ce kawai dan marikin ne gaba daya ba ma wani bangare na dan marikin ba wasu malaman tafsiri sun ce wannan an ambaci gaba daya ana nufin wani bangare amma wasu malamai suka ce gabaki dayan dan marikin ma aka kawo kaga wannan yana nuna karimci yana nuna cewa lalle da takun Ibrahim alaihi salam ba garami bane ba to Allah subhanahu wataala yake cewa fa qarrabahu ilaihim sai ya kusa ta wannan dan mariki zuwa gare su na faɗa aziya cewa fa qarrabahu ilaihim sai ya kusa ta zuwa gare su shin har yanzu wannan shine kaiwa ƙarshe a wajen mutunta bako ka je ka ajiye a gabansa koko ka ce masa bismillah ga abinci to anan na faɗa cewa malamai sun ce gwargwadon yanayin zamantakewa kawai ka'ida shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya mutunta bakonsa ya girmama bakinsa to kenan duk abin wannan zamantakewar shine girmamawa to shi ya kamata a yi wa bakon duk abin da za su ji cewa an mutunta su to wannan shine abin da ya kamata a yi musu idan al'adar wurin shine ajiye abincin wani waje na musamman kamar na kawo misali a jiya kamar dining table a ce aje a zuba ko kuma ka zuba wa kanka ɗebi da kanka wannan shine girmamawa shi kenan idan ba ɗebi da kanka ne girmamawa ba a zubo mutum in ya so ya ci abin da ya so ya bar abin da ya so to duk dai abin da ya zama shine girmamawa shine abin da ya kamata a yi saboda ka'idan wancan hadisi falyukrim dhayfa qala ala ta'kulun yace shin ba za ku ci ba anan malaman tafsiri sun yi sabani tashin farko ne yace ala ta'kulun koko sai da yaga alamar kaman ba za su ci ba shi yasa yace ala ta'kulun a cikin suratu hud falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إنا فاتا من غاني to kada ka ji min fadi alhamza ba kira a ce mai cin gashin kanta yawa kada ka ce kuna manta alhamza eh akwai masu taqiqi akwai masu isqaf akwai masu tasili akwai masu ibdali yawa wa min wara'i ishaqa wa min wara'i ishaqa wara'i ishaqa ko kai mai ta farko tasili ko ta biyu ko ne akwai kira to almuhim dai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu bayani cewa falamma ra'a aydihum la tasilu ilay yayin da yaga hannayensu ba sa kaiwa zuwa ga abincin malamai suka ce domin almalaika hum samadun su malaiku babu kafa tare da su kai ne kake da kafa kana da ɗan hanji kana da hanci kana da duk wasu kofofi to wasu malamai kuma da dama suka ce mala'iku saboda Allah ya tsara su babu ci babu sha to shi yasa su babu wata kafa ma wanda wani abinci zai shiga tattare da su kuma Allah da yace yusabbihuna al-layla wan nahara la yaftirun suna tsarkake Allah dare da rana ba sa yankewa wannan shi ya nuna ba sa bacci ba sa gajiya ba sa tsuguno duk wani abin da ka sani ba sa yi kaga wannan shike nuna maka kwarewar Allah ta fuskar halitta kai da ni idan sai mun ci mun sha za mu rayu to ga wanda su kuma ba sa ci ba sa sha malamai sun dinga sabani annan cewa to su abincin su shine tasbihi tunda Allah ya ce yusabbihuna al-layla wan nahar to su tasbihi a wajen sa kamar numfashi a wajen mu yadda numfashi ba yankewa a wajen mu to su ma tasbihi ba yankewa tattare da su to wasu malamai suka ce tashin farko shine ke cewa ala ta'kulun to kuma wannan al'ada su ne wannan shine abin da ya zama sun saba in zaka mutunta mutum ba zaka ce da shi ti ba sai dai ka ce to ba zaka ci ba wasu ka ce a sai da yaga sun kici din to maimakon ya ce musu kulu kamar umarni yake yi sai ya ce ala ta'kulun shin yanzu ba za ku ci ba to wannan yana nuna koma na farkon ne ko na biyu to duka dai akwai kalma ta girmamawa akwai mutuntawa akwai nuna cewa lallashin su ake yi so ake su ci ba so ake su tafi ba su ci ba akwai wanda zai zo ya kawo abincin gaskiya ba ni ya sa a ci ba wallahi wasu kwanoni ne na zamani masu hala budewa a zo a ajiye yiki budewa su kasa budewa ai tik kataliya karshe su ce to sai an jima mu dai mun tafi to lamar bukatar su kenan to kaga wannan gangan ne ba gaskiya bane ba Allah ya rufa su Allah sai ke cewa fa awjasa minhum khifa to daga nan sai ya tsorata da su Hausawa suna cewa labarin zuciya a tambayi fuska kuma wannan yana nuna cewa ya kai mai gida da bako zai zo maka ko kuma ya kai bakon da zaka ziyarci wani duk yadda ka koshi duk yadda kake ganin baka jin yunwa duk yadda kake ganin baka jin kishirwa to kai kokari kai amfani da abin da ya kawo maka na farko yin amfani da abin da mai gida ya kawo maka ya nuna cewa ka yadda cewa mutun ne ka mutunta shi dai kenan abu na biyu ka nuna cewa babu wani sharri da kake tare da shi gaba farko da nan na faɗi cewa ka nuna cewa shi mutun ne wannan bangaren ya kamata mu kula da shi da kyau musamman waɗanda Allah ya ni'imta su mazauna binni da suke kai ziyara a wajen ƴan uwansu a karkara yanzu akwai wanda zaka samu cewa a karkara aka haife shi dan ƙauye ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta shi ya zabo shi kaman tumu ya kawo shi binni yayi masa arziki da can garau garau ake ci datsa ake ci ruwan kogi ake sha wani kogin ma a je a sunkuya a duma baki a sha haka ne ko ba haka bane ai akwai inda zaka san cewa idan an je wallahi baki ake tsomawa a sha ruwa to yanzu duk Allah ya masa wannan ni'imar to yanzu ya zama shafafe da mai idan zai tafi kauyen su da kulansa ta abinci da sawan wata dinsa da daddumarsa ba zai zauna kan shimfida su mai kura ba ba zai sha ruwan su wanda ba na kwalba ba ba zai ci abincin su garau garau ba to yin wannan na farko butulce wa ni'imar Allah ne abu na biyu kuma ka watsa musu ƙasa a ido domin ka nuna kai ba dan ajin su bane kuma ka manta karshe ma nan aka binne cibiyarka a wannan garin wanzamin da yayi maka shayi a wannan garin yake ungozo marka a wannan garin take to amma tunda Allah ya ni'imta ka kana ganin kai daban ne to wannan ba daidai bane duk yadda kake ganin ka isa ka dan dandana abincin su duk yadda ka koshi ka sha ruwan su kuma ba matsala ba wani virus da zai kama ka ka san wani daga cikin hudubar da shedan yayi masa hatta masallaci in yazo sallah washi kafa din masallaci ba zai kai goshin sa kai ba kafa din masallaci an tattaka ta kafin sa tana da virus in na kai goshi zan shaki virus kai dan Allah wani irin tunani virus ba zai kama ka ba sai a masallaci wannan ba daidai bane virus ba zai kama sai ka je kauyen ku sai ka sha ruwan rijiyar gidan ku sannan virus za su kama ka wannan ba daidai bane ba saboda ka duk mutumin da ya kawo ma abin cikakki wallahi dai ta ciki na ciki ta baka na baka yana kallon ka ko dai ka rena matsayin sa ne ko kuma ka rena matsayin abincin dama ɗaya biyu ne ko shi mai abincin ka rena matsayin sa shi bai kai ya baka abinci ka ci ba ko kuma matsayin ka ya wuce na wannan abincin ko kuma dubbiyar matsayin sa bai kai ba ya baka abinci matsayin abincin bai kai ka ci ba manzo alaihi salamu daga cikin tawalu'un sa da kyawun halinsa alaihi salam wata ran ya gama aikin haji akwai al'adar da ake yi sai ai wani a samu wata fata a hada kiraga ai wani abu kaman yadda ka san sango wanda suka san kawai sun san sango irin kato akwai sango wanda za a iya zuba wajen bahu biyar a ciki ko bahu goma ma nasi to sai su yi wani abu mazubi ne kato da fata ake yin sa wasu ma rami za su yi a ƙasa musamman mutumin da yake da yawan baki sai sa ai wani rami to sai a raje shi da fatu ma'ana kaman ai silin din wajen haka da fatu yadda idan aka zuba ruwa ƙasa ba za ta tsotse ba to sai a dinga zuba wato me zaka yi cewa nan nage kaman mu ce tsimi inabi da dabino a hada kaya da za a rika sha to sai ya zama moda ce guda ɗaya duk wanda yazo sai akan fata a sha duk wanda yazo sai akan fata a sha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai shi mai wannan gidan yaga cewa matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ya sha wannan gama garin ruwa wanda kowa yake sha sai zai ɗebo masa nasa na musamman sai manzo Allah ya aje ya dauki modar ya ɗebi wanda kowa yake sha ya sha kaga wannan shi yake nuna shugabanci a musulunci shi yake nuna hali na me na nagarta amma ka nuna ka yafi kowa matsayinka yafi kowa wannan ba daidai bane ba ka gama rena mutanen su fika wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace to saboda haka lokacin da ya zamo basu ci ba fa aujasa minhum khifa sai ya tsorata da su to sai suka ga alamu a fuskar sallalle a tsorace yake kalu la takhaf suka ce to kada ka ji tsoro na sha faɗa mana cewa daga cikin khasa'is na dan adam fara'a da ainihin fushi walwala da bacin rai duk Allah ya sa fatar fuska za ta nuna dan adam kadai Allah ya yi wannan kuma in akwai wanda ya taba ganin farin cikin zakara ko bacin rai da Allah ya faɗa mana ni dai ban taba gani ba a ce ka wayi gari ka ce wannan zakaran yau da sabace yake ko wannan dan bunsurin yau ya tashi da walwala ko a'a fushi yake ba za ka iya gane wannan ba dan adam Allah ya yi wannan a gari to in mutum alamar wato yana cikin damuwa fuskar sa ta nuna maka shi sanya nana Aisha take fadin sifofin manzo Ali salam idza surra istanara wajhu manzo Ali salam idan ransa idan yi farin ciki to sai aga fuskar sa tana walqiyar alaihi salatu wasalam sama da abin da aka saba na yau da kullum to saboda haka su ma sun fahimci annabi Ibrahim ya tsorata da su don kamar yadda na faɗa mana duk bakon da yazo ka bashi abinci yake ci to ba za ka samu walwala tare da shi ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba domin kun san duk wanda yazo da siga ta rashin lumana to shi ba zai saki jiki ba kai ma ba za ka saki jiki da shi ba ka taba ga wanda ya kawo kashe da shi faɗa masa tabarma ya zauna ai duk wanda ya kawo kashe da tsaitsaye ana ga tabarma ce a ni ba abin da ya kawo kenan ba kawai ni nazo in faɗa maka za ka za sai ya juya baka taba ganin wanda ya kawo kashe da ya zauna tabarma ba to haka duk bakon da ba alheri ya kawo shi ba shi ma ba za ka taba ganin cewa ya saki jiki yana walwala ballanta ne karbi wani tayi da za a yi masa ba to wannan ta sa Ibrahim alaihi salam sai ya tsorata wannan gabar tana nuna mana annabawa alaihi musallatu wassalam ba sa sanin gaibin da Allah bai sanar da su ba dan da ya san mala'iku ne ya san ba sa cin abinci ba zai ma wahalar da kansa ya kawo musu abinci ba ballanta nasu kici ya samu damuwa ya san su ba jinsu su ci abinci ba ne ba to shine yake cewa qalu la tahaf sai suka ce kada ka ji tsoro to can da aka ce fa awjasa minhum khifa wannan ya nuna cewa a musulunci tsoro na al'ada ya halatta tsoro kaloli ne akwai tsoro da ya halatta akwai tsoro da ya haramta akwai tsoro da zaka ce makaruhi ne tsoron da ya halatta shine ka ji tsoron duk wani abu wanda zai cutar da kai ba jarunta bace ba a ce ga wani abu da zai cutar da kai ka ce to bari kai shahada kuda kawai shikenan ka je ka tunkare shi a ce maka hanyar nan akwai miyagun mutane akwai yan fashi da makami akwai kidnappers ka ce ai ne nayi addu'a to daga cikin karbuwar addu'a ka kada ka bi hanyar to addu'a ka ta karbu kenan amma ka ce za ka bi to wannan ka kai kanka zuwa ga ainihin halaka da gangan da gangan to wannan tsoron musulunci ba zai zarge ka ba kunama ce ga ta nan a ce to wani kada ka taba kunama na tarbe ka ka ce to ai ni namiji ne wannan ba daidai ba ne ba domin bai halatta ka cutar da kanka da kanka wannan tsoron wajibi ne ka ji shi na dukkan wani abu da zai cutar da kai tsoron da yake maka ruhi shine tsoron da bai kamata a ce ka ji wannan tsoron ba a matsayinka na namiji yanzu a ce ga wani kadangare a cikin daki a matsayinka na miji dan ce ka ce wa nemo almajirai kai kuma solobiyan ina a matsayinka na magidanci kadangare ga gare ka ka ce sai an nemo almajirai ka san akwai shashashin magidanta irin waɗannan wallahi bera ko kadangare ba za su iya fitowa da shi ba sai ka gaishe ya fito kai ba hula wai yana neman almajirai a fitar da kadangare daga gida to yanzu da Allah wace burga za kai wa matanka mai gidan da ke tsoron kadangare to in maciji ne kuma sai ayyaya kaga shikenan duk sai ku fice ku bar gidan gabaki ɗaya kai da su to wannan ba daidai ba ne ba in mace ta yi wannan tsoron kai namiji bai kamata kai wannan tsoron ba kuma wannan duk ma tasirin zama bini ne ya kawai za ka ga dan matashi ya sha ko bera ya sha ko gafiya da hannunsa saboda su dama suna tagogwar maya a cikin jeji yau da kullum to amma wanda yake binni komai ma sai ya bashi tsoro Allah yake yi to saboda haka wannan makaruhi ne tsoro wanda zaka ce shi kuma ya haramta mutum yayi shi shine kayi ma wani Allah tsoron da ake wa Allah duk tsoron da ake wa Allah in kai ma wani wannan tsoron haramun ne haramun ne haramun ne kana nan dutse kana jin tsoron wani mutum yana gari kaza ko yana ƙasa kaza kada ya fushi da kai ka talauce kada ya fushi da kai ka mutu kada ya fushi da kai ka tsiyace kada ya fushi da kai ka rashin lafiya wannan Allah kadai ake ma wannan tsoron. Na'am, mutum da ya dauko wani makami ya tunkaro ka zo da kaji tsoron shi ka gudu domin ga makamin. Amma wai kana jin tsoron sa kada ya ma tub daya shikenan a ce wai ka halaka. To wannan tsoron baya halatta fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Irin wannan tsoron Allah subhanahu wataala shi kadai yake muwa. To kun ga anan annabin Allah ne. Na fada annabi nabi wuta fuskar daraja amma ya ji tsoro na mutane baki da suka kicin abincin sa dan bai san me suka kullo ba. Qalu la takhaf. Sai suka ce kada ka ji tsoro. Wabasharuhu bi ghulamin alim. Sai suka yi masa bishara da da wanda yake masa ne. Wannan bishara da aka yi masa a cikin Qur'ani bi ghulamin ta zo a hali uku. A cikin suratu Hud fa basharnahu bi ghulamin ko a cikin suratul Hijr. Suratul Hijr na'am. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. A cikin suratul Hijr. A cikin suratul Iqtin. Ko da yake kun bi sanin Safati. A cikin suratul Safati. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم نكم بغلام عليم وسمعلمي sun yi kokari su nuna cewa gulamun alim shine gulamun halim amma wannan ba haka bane ba domin idan ka kalli kissan suratul Iqtin da aka yi wannan bayani da yace rabbi hab li min as-salihin فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي اكتفي تو كما da karshe sai aka ce wabasharnahu bi ishaqa nabiyan min as-salihin ko nabiyan min as-salihin kaga kenan ashe wannan bi gulamin halim isma'il alayhi salam ake nufi shi kuma waccan fabashara bi ishaqa nabiyan min as-salihin kaga ishaqa ake nufi tan a cikin suratu hud فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ كاجا إسحاق aka fada kar da shi akai bishara to anan ma ana nabin annabi إسحاق ba annabi إسماعيل ba domin shi Isma'il alayhi salam saboda waccan juriya da yayi da sadaukantaka yace ya bunayyi inni ara fil manami anni adhuka fanzur ma za tara sai yace ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin to wannan sadaukantaka shi sa Allah ya masa jindina yace gulamil halim wato wani da mai juriya mai yawan hakuri to saboda haka kenan anan fa bashar wa basharuhu bi gulamin alim sai suka yi masa bishara da da mai tarin ilimi anan malaman tafsiri suka ce a dunkule bishara uku akai masa bishara ta farko aka ce bi gulamin gulam shine sai mutun ya kai a matsayin matashi wala Allah shekara 10 zuwa sama shi yasa zaka ibn abbas manzo Allah ke cewa ya gulam inni uallimuka kalimatin to ibn abbas a lokacin zai kai shekara 12 zuwa 13 to ma'ana kenan dan da za a haifa zai rayu har ya kai wannan matsayin nabi kuma da namiji ne sannan kuma annabi ne kuma mai ilimi to kaga bishara uku akai masa a cikin wannan kalma guda daya saboda haka wabasharuhu sai suka yi masa bishara bi gulamin alim da da wanda yake mai zuzzurfan sani ba ce ma bi gulamin alim ba sai aka ce alim ala sigati fa'il sigati ta mubalaga to anan idan muka duba shi aka yi wa bishara wabasharuhu can a cikin hud fa basharnaha bi ishaq sai muka yi mata bishara da annabi Ishaq kenan bishara ce gare shi bishara ce gare ta shi yasa a can aka ambace ta, a nan kuma sai ainihin aka ambace shi. To lokacin da ake wannan tattaunawa, ita na Nasara tana ji, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin, nan ba a ce fa aqbalat zawjatuhu ba ko zawjuhu, kalma ta azawj a iya cewa fulanun zawju fulana ko fulana zawju fulan. Kun san kalma ta azawj yasduqu fiha adh-dhakar wal untha, a iya fada wa namiji, a iya fada wa mace. Wa qulna ya adam muskun anta wa zawjuka, ba ce wa zawjatuka ba. Su fuqaha'u su ne suke bambantawa musamman saboda fuskar rabon gado, dan a san namiji ne ko mace. Ina fata an gane. Misali idan aka ce turika zawjun, turika zawjun, to an san namiji aka bari. Turika zawjatun, to an san mace aka bari. To idan ba a sa takuri ba, to ba za a iya gane cewa namiji ne ko mace ba. Kun san takuri ai? To ta wal marbuta. Ka san da ago sun safarku ce wallahi, dan Allah ku rike makaranta a lokara. Ku san taguje, ku san zaira, ku san zadi, ku san zal, ku san sadi. Amma wasu sai ce sadu. In ka ce sadi ba asadi ba. Sai ka ce zayo, in ka ce zaira ba asadi ba. In ka ce kaumai ruwa ba asadi ba, sai ka ce kafu. Haba har ina. Allah rufa asiri. To anan Allah subhanahu wataala sai ya ce fa aqbala timra'atuhu, sai matarsa ta fuskanto, ba a ce fa aqbalat zawjatuhu ba. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ya ce wala Allah sirrin anan shine domin za a yi bayanin haihuwar da Allah zai bata. To ita kuma al-mar'a hiya allati tunasibul wilada, ita mace ita ce ta dace da ta haihu. To shi sai aka ce imra'atuhu, ba a ce zawjuhu ko zawjatuhu ba. To lokacin da ke wannan tattaunawa tana ji, ita na Nasara. Kun sani Sarra ita ce matar aure ga Ibrahim alayhi salam, ita Nana Hajar mahaifiyar Annabi Isma'il, ita sadaka ce. Kar ku manta wancan fajirin sarki wanda ya so ya kwace ita na Nasara, Allah subhanahu wataala ya kunyatar da shi abin bai yiwu ba. To sai ya kyautar mata da Hajar, yace to ga ya ba ta baiwa ta yi mata hidima. To ita kuma sai ta kyautar da ita ga Ibrahim alayhi salam, sakamakon ita dama bakarariya ce ba ta haihuwa. To Nana Hajar sai Allah ya ta haifi Annabi Isma'il a lokacin da Ibrahim ya kawo ta Makka. Wasu malaman sira suna cewa tsakanin su ma da Isma'il kusan shekara 30. To Allah dai shine mafi sani. Wannan ita ma wata kware-kware jarabawa aka yi mata. Ta dade da mai gida ba su haihu ba. Ta ba shi kyautar kuyanga, ita kuma gashi ta haifi ɗa namiji. Kaga za ta dan samu wani kaikayi a cikin zuciyarta, tare da cewa kuma daga baya ga abin da Allah subhanahu wataala ya mata. To almuhim Allah sai ce fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin, matarsa sai ta fuskanto a cikin sowa da ƙara. Fasakkat wajahaha, sai ta mari fuskanta. Wasu malamai suka ce ta daki goshinta. Wa qalat ajuzun aqim, ta ce yanzu kenan wato abin nan gyatuma bakarariya, kuma a ce za ta haihu. A cikin suratul Hud qalat a'alidu ko alidu ko ahalidu, yanzu a ce na haihu. Wa ana ajuzun, kun ga bata ce ajuzatun ba, domin ajuz yasduqu ala dhakari wal unsa. Kai cewa hadha rajulun ajuz, wannan mutun ne dattijo. Hadha ko hadhihi imra'atun ajuz, ba sai an ce ajuza ba. To sai take cewa a'alidu wa ana ajuzun, shin yanzu har a ce zan haihu ni ga ni tsohuwa tukuf. Wa hadha ba'li shaykha, kuma ga mijina shi ma tsoho ne tukuf. Inna hadha la shay'un ajib, ce wallahi wannan babban abin mamaki ne qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bait innahu hamidum majid yanzu kwa yi mamaki ke zaki mamaki daga cikin lamarin Allah kuma jin kan Allah da albarkar su gare ku ya ku yan babban gida to ku sani Allah abun godiya ne mai girma ne kuma Allah abun godiya ne ma'ana ya riga ma yayi kyautar kenan sai dai a gode masa to annan sai take cewa ajuzun aqim ma'ana illoli biyu sun hadu na farko dai gashi ta kai shekarun da ta wuce ta haihu ma'ana shekarun haihuwa ya wuce fil galib mace in ta kai shekaru 55 zuwa 60 mafi yawa zaka ga cewa balle ta haihu ba wata matun daga 50 ta yi sallama da haihuwa to amma yanzu a ce ga yar shekara 60 ta haihu to a yanzu ɗan social media ma za su yi ta hira da ita a dinga dora ta akan Facebook ga ta yar shekara 60 ta haihu to ita wasu malaman tafsiri ma suna cewa ta kai shekara wajen 100 wasu suka ce 99 dan wasu malamai suka ce shekara ta 99 shi kuma Annabi Ibrahim shekara 120 to kuma dai menene sun kai shekarun da an yanke kauna cewa za a iya haihuwa Ibn Qayyim yake cewa wannan yana nuna maka halin mata wato yadda ta taho tana sowa tana daga murya to wannan sowar malamai suke cewa sowa ce ta farin ciki murna ce ta kamata domin Allah a cikin suratul Hud yake cewa wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub wannan fa dhahikat malaman tafsiri wasu suka ce ta yi dariya ta farin ciki saboda sun ce inna ursilna ila qaumi lut an aiko mu ne mu halaka mutanen lutu saboda sabon Allah da suke yi to wannan ya faranta mata wato ainihin ciki ta yi farin ciki to kuma sai aka mata bishara da Annabi Ishaq wasu malaman tafsiri suka ce wai fadhahikat shine fahadat nan take sai jinin al'ada ya zo mata to wannan fassara ce marjuhiya ba karbabe fassara bace ba to Allah subhanahu wataala yake cewa sai tace ajuzun aqim tace bakarariya ko kuma gyatuma tsohuwa sannan kuma gashi tumfil azalma ba ta haihuwa ma'ana illoli biyu ne ko da matashiya ce bakarariya ce ba ta haihuwa to kuma sai ga tsufa mataki na biyu kaga ashe abu ne wanda ake gani kamar musahili qalu kadhalika qala rabbuki suka ce kamar haka nan ubangijinki ya faɗa a cikin wannan kissa akwai kharqul ada kharqul ada shine Allah subhanahu wataala ya saba ma al'adar da mutane suka sani kuma wannan saboda Allah ya nuna shi mai cikakken iko ne a bisa komai na faɗa mana a wata munasaba za ku ga mutane da Allah ya samar da su ta hali hudu Allah ya samar da Annabi Adam alaihi salam daga tabo ba uwa ba uba Allah ya samar da Nana Hawwa daga namiji ba mace domin daga hakarkarin Annabi Adam Allah ya samar da Nana Hawwa a nan akwai kuskure da wasu suke ta Allah wai Allah ya samar da Hawwa daga uba ba uwa a'a Annabi Adam ba uba bane wajen ta mijinta ne yawa a daina cewa daga uba a'a daga namiji to sannan Allah ya samar da Annabi Isa alaihi salam daga mahaifiya ba mahaifi a nan domin Allah ya nuna shi ne mai ikon komai to sannan duk wanda ba wayannan ba Allah ya samar da su ta hanyar uwa da uba ta hanyar mace da namiji a nan dan Allah ya nuna cewa kawai ya sa wannan wani abu ne na sanadi namiji da mace su ne sababiyan zuwan da a duniya amma ba wai dole sai tanan Allah subhanahu wataala zai yi samarwa ba to kenan nan ana nuna mana kuruciya bata zama dole shine sababin a haihu ba sannan kasancewar namiji bakarare ko mace bakarariya ba shi ya nuna kuma shikenan Allah ba zai iya samar da ɗa ta hanyar su ba kun ga anan an yi kharqul ada guda biyu Kargul ada na farko bakarariya ce kuma Allah ya bata haihuwa. Kargul ada na biyu shekarunta ya wuce na haihuwa kuma gashi Allah subhanahu wataala ya bata da. Me zai nuna mana wannan? Abinda wannan ya kamata ya nuna mana ya kai bawon Allah. Kada ka yanke kauna daga rahamar Allah. Kada ka ce ni nayi ta addu'a shekaru da shekaru naji shiru a'a. Muslimi wanda ya san Allah duk bukatar da kake da ita na farko ka ji a ranka ba tafi karfin Allah ba sannan ko kai shekara 100 kana wannan addu'ar ka ji cewa a koyaushe Allah zai iya samar da wannan abu ko menene a rayuwa domin na sha mai ta mana muna da yas wani da yayi addu'a ta shekara 10 to la daga nan ya daina shekara 10 ya daina addu'a to wani ma ba zai kai ba wani ma wallahi ramadanan nan in ya fara addu'a tun farkon wata yayi tai yaga an kai ranan jajibiri to shikenan yana ganin an manta da shi kuma za a amsa ba wannan ba shi nuna haka ba na sha fada cewa ita addu'a idan ta cika sharuɗa ta karbu to Allah ya sa alfanu mai yawa a ciki kila kudi kake ta addu'a Allah ka sa daga nan zuwa shekara ta 2030 na zamo muluniya ina da filaye da gidaje da kaza da kaza da kaza ta 30 ta zo ka ji shiru 35 shiru kuma Allah ya karba addu'a kila ka ce ta wace fuska da can kaddarar Allah a wannan shekarar zaka samu hatsari hannayenka ka rasa su ko kafafuwanka ka rasa su to Allah sai ya karba addu'ar sai ya hana ka kudin sai ya baka da kafafuwanka da hannuwanka wanne ka zaba kai ma ka san cewa ko hannu ɗaya da za a ce ka rasa to gara kada ka rasa shi a tafi a haka a samu a dan ci a sha kada ran kada hannu haka ne ko ba haka bane ba to Allah sai ya kare maka wani abu ko wasu abubuwa kai takwafa baka san abin da Allah ya kare maka ba kila kai abin da kake so lifan Allah dan lifan din nan mai caji Allah kaza kaza kai tai to ashe baka sani ba da kafa zaka rasa sai aka hana ka lifan aka bar maka kafanka to yanzu lifan ba kafa ina zaka ji dadin sa ko kuma Allah ya kiyaye ido zaka rasa Allah sai ya hana ka lifan ya bar maka idanuwanka me zaka yi da lifan ba ido to Allah zai maka gatan da baka san irin sa ba da ka sani sai kai sujudu shukr ka gode ma Allah Allah na gode ma da kai mun kaza to amma saboda ba mu da tabaran hangen nesa sai mu ta ganin cewa an tawaye ba mun kaza da kaza ba to dai wannan gabar ya kamata dan adam ka sani cewa Allah mai iko ne a bisa dukan komai kuma ka sani Allah zai iya samar da abin da yake so ya samar ta hanyar da baka zata ba ta hanyar da baka sa ran wannan abin zai iya yiwuwa anan a tafsiri yace thumma zakarta ara ba'd al-qisas sannan Allah subhanahu wataala sai ya ambaci wa'insu kissoshi litakuna ibratan yul albab domin su zamo izina ga ma'abota lafiyayyun hankula faqala sai yace hal ataka sai yace khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ake da manzo tsira da aminci su karanta bata a gare shi sai yace wa hal bi ma'ana qad kenan qad ataka tabbas ya zo maka labarin annabi ibrahim wato bakin sa ababen girmamawa sai ce wa hum malaika su malaiku ne ifna ashar ko dai 12 au ashara ko su 10 au 3 ko su 3 minhum jibril alayhi salam a cikin su dai akwai malaika jibrilu aminci ya tabbata gare shi wasu malamai suna cewa su 3 ne ma jibril da israfil da mika'il amma dai aya bata ce ga adadin su ba Allah shi ya sani to shine sai yake cewa إذ ظرف لحديث ضيف وتوكينا باكين سنزو لوكا تندا إذ دخلوا على جيائين دو سكا شغازوا وغريشي فقالوا سلاما سيسكا تيمنا يمك سلاما أي هذه اللفظة سكا فتوانا اللفظي بالنسبة لنسبة كما يند مكجي قال سلام سيتي أمنتي يتبت غريكم أي عليكم وتوكينا سلام عليكم بالرفئي sai aka ce salamun ba ce salamun ba sai ce fa salamuhu ahsanu min salamihim kenan sallama sa ta fita su sallamar in yace wato al maqulu minhum abinda ya zamo a sun fada al lafzul mufrad wancan lafazi shine salaman shine abinda ya zamo kalu shi salaman shine maqulul qaul to shine abinda mai tafsiri yake fada wa minhu shi ko daga annabi ibrahim jumlatun wata jumla ce fi mahalli nasbin yace tana mahalli na nasaba duk da cewa na fada mana abinda malamai suka ce su jumla ce fi'liya shi kuma jumla ce ismiya mubtada da khabar ko dai salamun alaikum ko kuma tahiyyati salam qaumun munkarun yace wasu mutane ne wanda ba san su ba la na'rifuhum ba mu san su ba qala hadha fi nafsihi mai tafsiri yace ya faɗi wannan ne a cikin zuciyarsa wa huwa khabaru mubtada'in muqaddar wannan da yake cewa qaumun munkarun wato khabar ne na wani mubtada wanda aka kaddara shi ai haula'i kenan haula'i ya zama mubtada qaumun khabar munkarun sifata khabar ko kuma au antum ko kuma antum kenan antum mubtada qaumun shi kuma khabar din sa munkaru ne zama sifar sa yace ana taqdiril kalam yace kenan anan za a kaddara suka yi zance wato shine zancen sa yace ana taqdiril kalam muttasilan nan idan mun kaddara cewa maganar abu abar hadawa ce ma'ana jumla ce muttasila ba mufassila ba sai ce wal inkaru huna nan da yake cewa munkarun sai yake cewa li ma'rifati dhatihi ma'ana bai san zatin su ba wa fi qawlihi a cikin fadarsa Allah subhanahu wataala ce falamma ra'a aydihum la tasiru ilayhi yayin da ya ga hannayen su ba sa kaiwa ga abincin ayyul ijl shine wannan naman dan maraki nakirahum sai ya kiyamaci sha'anin su fi ma ja'u li ajalihi na abinda suka zo saboda shi dole ka zamo a cikin tararrabi ka ba bako abinci bai ci ba faraga ila ahlihi saboda haka sai ya sadada zuwa ga iyalansa sirran aboye faja'a bi ijlin samin sai ya zo da dan maraki kosasshe mai mai wa fi surati hud a cikin surati hud bi ijlin hanib da dan maraki wanda yake gasasshe fa qarrabahu ilaihim sai ya kusata shi zuwa gare su kada sai ce ala ta'kulun shin ba za ku ci ba sai ce arada alaihim al-akl yayi musu tayinci falam yujibu sai ba su amsa ba fa awjasa shine adhara fi nafsihi min khifa sai ya koyi tsoron su a cikin ransa kalu sai suka ce la takhaf kada ka ji tsoro inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijinka ne wa basharuhu bi ghulamin alim sai suka yi masa bishara da wani da masani yace bi ilmin kathir ma abucin sani mai yawa huwa ishaq shine annabi ishaq kama zikira fi hud kama yadda aka ambata a cikin suratu hud fa huwa wa'dun min allah wannan alƙawari ne Allah yayi da ibrahim ga annabi ibrahim ba'da thubut li asiadatan bayan tabbatar yanke kauna ga al'ada ayi shekaru kaga dole zai zama aidin an yanke kauna fa gaba da timra'atuhu sai matarsa ta fuskanto yace sarra ita ce da nasara fi sarratin a cikin kara da sowa shine saiha wato tai sowa yace han kenan fi sarratin wannan ta zama wato fi mawdu'il han ai ja'at sa'ihatan ko sa'ihatan tazo tana mai daga sauti fasakkat wajaha sai ta mari fuskar ta shine laqamathu ta mari fuskar ta wa kanat tace ajuzun aqim wato ainihin gyatuma bakarariya lam talid qat wata bata taba haihuwa ba wa umruha 99 sana mai tafsiri yace shekarar ta 99 wa umr ibrahim 100 sana shi kuma shekarun annabi ibrahim shekara 100 kenan anan kaman ya fita da shekara daya aw umruha 120 sana ko kuma shekarunta 120 wa umruhu 90 sana shi kuma shekararsa 90 amma dai abinda malaman tafsiri suka fi fada ita 99 shi 120 Allah dai shi ya san hakikani mai tafsiri yace qultu sai nace yumkinu an takuna qalat hadhal kalam zai yi wuta fadi wannan magana ne ma laqamil wajhi tare da marin fuska ta ajuban wato saboda mamaki li kharqi al'ada ga wannan saba al'ada fi zalika a cikin wannan al'amari a ce tsohuwa ta haihu aw li ghiratin koko saboda kishi an yakuna zawjuha sai ta zawwaju mar'atan ce wato kila ana nufin mijinta zai auri wata mata ghairaha wacce ba ita ba sagira wacce take mai kananan shekaru fata tihi bil walad al mubashshar bihi shine ta haifa masa dan da aka yi masa bishara mithlu ma hasala fi isma'il kaman yanda ya faru a kissa annabi isma'il qabla zalika kafin ita ta ta kissa sai ce falitatminha an zalik to saboda ya zamo an natsan mata an kwanta mata da hankali a cikin haka kalu sai suka ce ayyul rusul shine su manzannin ma'ana da su kwanta mata da hankali sai suka ce kadhaliki ay mithlu qawlina fil bishara irin abinda muka fada cikin wannan albishir qala rabbuki to haka nan ubangijinki ya fada sai ce fihi tatminun laha a cikin wannan akwai kwantar da hankali da sa zuciya gare ta bi idafati rabbi ilaiha da aka dingina ubangiji zuwa gare ta kun ga sai aka ce qalu kadhalika qala rabbuki ba a ce qala allahu ba sai aka ce rabbuki ubangijinki wato kaman ubangijinta ne shi kadai wato wannan ta zamo idafa wanda take ainihin litakhassus to ana ta dai nuna lokaci to sai ke cewa yace lima fihi min latafatul kalam saboda abin da ke cikin wannan na tausasa zancewa isharun bir rahma da kuma nuna jin kai innahu huwal hakim Allah subhanahu wa ta'ala kwararre ne fi sun'i a cikin aikin sa wa min hikmatihi yana ma daga cikin hikimar sa fatu rahimil ajuz zama ya bude mahaifar gyatuma wa islahihi kuma ya gyara wannan mahaifa lil aluq domin takarbi dan da za a haifa wa amma wulatu shaykh amma haihuwar dattijo mai tsawon shekaru namiji falaysat bi ajiba wala yace wannan ba abun mamaki bane ma'ana yanzu a iya samun namiji dan shekara 100 ko 120 a ga matarsa ta haihu ya aure matashi haka tana faruwa eh akwai wani wanda ake ba mu labari dan shekara wajen 100 ko 115 ne ya aure kuma matarsa ta haihu amma dai ba su da yawa to dai an nuna mana lokaci za mu tsaya a nan abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu gada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai to gashi an ce kuma wai mun cinye lokacin amsa tambaya kuma da abin talabi tambayoyi to sai dai mu hakuri insha Allah Allah ya datar da mu ina ga mu mayar da karatun nan minti 40 muddin dai ana so ta bude su dinga shigowa da minti 40 ta yi kawai sai a bude mu shikenan sai mu yadda za mu yi Allah ya datar da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وامن روآتنا يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم استر عوراتنا وامن روآتنا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم افتح لنا ابواب فضلك يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين
اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين.